Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
A jiya Lahadi, shugaban kamfanin makamashin nukiliyar kasar Ukraine ya bayyana cewa akwai alaman da ke nuna tayu dakarun rasa na shirin barin babbar cibiyar makamashin nukiliyar da ke birnin Zaporizhia. Zartarewar kasar ta auku a yawon da babban birnin kasar Kamaru ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 14 da suka je wani taron jana'iza, a cewar gwamnan yankin. Haka zalika a kasar Italiya, jami'an aikin ceto sun gano akalla gawarwakin mutane 7 ciki har da wani jariri bayan aukuwar zartarewar kasar a tsibirin Asia, a cewar jami'ai a jiya Lahadi.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin rajin mulkin gidan kwarai sun yi Allah wadai da kalaman tunzurar rikici da 'yan siyasa suke yi a jihar Kano.
An ce in daina fada, amma ko da tsira, ko da tsiyaki, ko ana hana maza, ko ana hana mata, ko mai za'ayi, ko mai zai faru, ko mai sabanta mafansan.
Za ku bar cewa an gaza cimma daidaito tsakanin kungiyar likitoci a jihar Abia da gwamnatin jihar akan biyan basussukan albashin likitoci na watanni 24, inda likitocin suke barazanar tsundumar yaji tsunduma a cikin yajin aiki. Muna kuma dauke da muryoyin masu shawarar kwallon kafa akan wasanni da za a fafata a yau tsakanin Amurka da Iran, da kuma wadda za a yi tsakanin Ghana da Koriya ta Kudu a kasar Qatar a gasar cin kofin duniya. Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da Sarfila Hashim Gumar zai gabatar. Amma yanzu ga kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A jiya Lahadi, shugaban kamfanin makamashin nukiliyar kasar Ukraine ya bayyana cewa akwai alaman da ke nuna tayu dakarun rasha na shirin barin babbar cibiyar makamashin nukiliyar da ke birnin Zaporizhia da suka kwace a watan Maris bayan da suka fara mamayar Ukraine. Wannan matakin zai kawo gagarumin sauyi a fagen daga a yankin kudu maso gabashin birnin Zaporizhia da aka kusan mamaye, inda ba a ga wani canji ba cikin watanni. Barin wutar da aka shayi a kusa da cibiyar ya haifar da fargabar aukuwar wani bala'in nukiliya. Petro Koten, shugaban kamfanin Energo Atom, ya faɗa a gidan talabijin ɗin ƙasar cewa da farko an samu rahotanni da yawa daga kafofin yaɗa labaran Rasha da ke cewa yana da mahimmanci dakaran su bar cibiyar, kuma tayu su miƙa ta ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta IAEA. Ya ƙara da cewa sai ka yi tunanin suna tattara ina su ne, suna kuma sace duk abin da za su iya. Zartarewar kasa da ta auku a yawon da babban birnin kasar Kamaru ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 14 da suka je wata jana'iza, a cewar gwamnan yankin. Muna kwashe gawarwaki zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki na babban asibitin yankin, yayin da ake ci gaba da neman sauran wasu mutanen ko gawarwaki, a cewar Nasiru Paul Biya, gwamnan yankin tsakiyar Kamaru. Mutane sama da 10 ne suka je jana'izar a wani filin kwalle da ke kan tudu mai tsayin mita 20 wanda ya rubuta da su, kamar yadda waɗanda suka shaida lamarin suka fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters. Ya wanda yana ɗaya daga cikin birane masu lema sosai a Afirka da kuma Teddai, ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ya janyo ambaliyar ruwa sosai a faɗin ƙasar a wannan shekarar, lamarin da ya shafi ababen more rayuwa tare da raba dubban mutane da matsugunan su. Jami'an aikin ceto a kasar Italiya sun gano akalla gawarwakin mutum 7 ciki har da wani jariri bayan aukuwar zartarewar kasa a tsibirin Asia, a cewar jami'ai a jiya Lahadi. An tafka ruwan sama mai yawan milimita 126 cikin sa'o'i 6 a tsibirin, wanda ya janyo zartarewar kasa da sanyin safiyar ranar Asabar, a cewar jami'ai. Hukumomin kasar sun ce akalla mutane 5 sun jakkata, yayin da wasu 5 kuma suka bace. Fiye da mutane 200 suka rasa matsugunan su a garin Casamicciola Laterme saboda laka da tarkace da aka bankado a garin mai tashar jiragen ruwa. waɗanda suka mutu sakamakon zaftarewar kasar sun hada da jinjiri da iyayensa da wata yarinya ɗan shekara 5 da wanta ɗan shekara 11 sai kuma wani mazaunin tsibirin ɗan shekara 31 da kuma wani ɗan yawon bude ido ɗan kasar Bulgaria a cewar kamfanin dillancin labaran AP. Shugaban birnin Naples Claudio Palomba ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ma'aikatan gaggawa da dama ne suka garzaya zuwa tsibirin yayin da ƙwararru a fannin ninkaya suka gudanar da bincike a gabar tekun yankin. Sharkacin lakar ya tura motoci da dama a cikin teku. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam zace sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kungiyoyin rajin shugabanci na gari a jihar Kano sun yi Allah wadai da kalaman canzara jama'a na baya-bayan nan da suka fito daga bakudan shugabannin jam'iyyun APC da na NPP da mana NNPP na jihar Kano. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar NNPP ke korafin cewa 'yan sanda na kallo aka raunata 'ya'yan jam'iyyar a wasu sassa na birnin Kano. Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani.
A ranar Juma'a da ta gabata ne aka jiyo shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Alhaji Abdullahi Abbas a yayin taron kaddamar da gangamin kamfe na gwamnan Kano da sauran 'yan takara na jam'iyyar da aka yi a garin Gaya yana cewa
muna tabbatar muku wannan karin zabe an ce inda na fara amma ko da tsiya ko ana hama za ko ana hama ta
sai dai sa'o'i kalilan da fitar da wancan lafazi daga Abdullahi Abbas shugaban APC na Kano shi ma takwaransa na jam'iyyar NNPP Alhaji Umar Haruna Doguwa ya mayar da martani a yayin wata ganawa da 'ya'yan jam'iyyarsa.
In ada shi ne sun zuba maran wallahi
Tunde cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa CTAP masu bibiyar kalaman ɓatanci a kafar sadarwa ta zamani da kuma musayar kalaman tunzura jama'a a tsakanin 'yan siyasa ta fitar da wata sanarwa game da wannan lamari.
Idan an bar waɗannan kalamai sun ci gaba to za a samu tashin hankali a tsakanin magoya bayansu. Shi yasa muka yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki cewa su Allah wadai da waɗannan irin kalamai a gurin yakin neman zaɓe a lokaci guda, kuma muka kira su jami'an tsaro da cewa su gayyaci waɗannan 'yan siyasa su ja musu kunne su kuma kama su da laifin duk wani tarzoma da za ta iya tashi sakamakon waɗannan kalamai da suka yi amfani da su a gurin yakin neman zaɓe.
Malam Isa Garba kenan babban jami'i a cibiyar sita ta nan Kano. A nasa bangaren Comrade Idris Ibrahim Unguwar Gini shugaban majalisar bunƙasa rayuwar matasa ta jihar Kano na cewa
ba su yi wannan kalamai ba suna yi ne don al'umma da za a mulka ba. To a gurinmu dai yadda muke hankali jama'a shi ne su gane irin mulkin da ake neman a jefa mu. Domin in shugaba bai iya tausa harshensa ya tarbiyyanta da al'umma ba to kar kai tsammani za ka samu wani mai mulki da zai iya tabbatar maka da adalci. Kuma kamata a yi nan da aka faɗi ko da tsiya 'yan takarar karin gwamnonin su fito su ce a'a wannan kalamai ba namu. Kuma in har wanda zai mulki mutane za a faɗi kalamai da tunziri tun kafin ya hau mulkin bai iya kubutar da mutane daga wannan tunzirin ba. Tufan an hau ba ma za su iya yin abin da ya kamata.
Ga alama waɗancan lafuza sun fara mummunan tasiri a tsakanin magoya bayan jam'iyyun biyu domin kuwa an samu wata ƙazamar karan bata a tsakanin su a shekaran jiya Asabar a yankin Gwale na tsakiyar birnin Kano inda har aka jikkata wasu 'yan jam'iyyar NNPP guda hudu, lamarin da ya sanya shugaban jam'iyyar ke zargin 'yan sanda da hannu.
Dukkan su 'yan jam'iyyar NNPP ne da suka nemi su hana a cire banoni lokacin da aka zo na ɓaɓɓalle mana, amma bai abu mamaki da suka ce aka sare su. Tartibi abin da muke so kuma shi na yayi ya kalli DPOs irin na su Gwale wanda suke yin abubuwan da suka dama domin kawai biya wa da su bukatarsu. Domin tabbatar babu jami'in ɗan sanda da ya san abin da yake a matsayinsa na DPO a sare mutum a unguwarsa tsakanin ofisinsa da wannan gurin bai kai rabin kilomita bai kai 'yan mitoci ne kaɗan ba, yanzu ya cewa shi bai ma san wani abu da faruwa a irin wannan guraren ba.
Umar Haruna Doguwa kenan shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Kafafen yaɗa labaran ƙasar Yemen sun bayyana cewa gwamnatin ƙasar Yemen da ƙasashen duniya suka amince da ita ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya da asusun bada lamani na ƙasashen Larabawa a jiya Lahadi. Abinda zai bada damar samawa gwamnatin da ke samun goyon bayan ƙasar Saudiya tallafin ta da kuma da tattalin arziki na dala biliyan 1. Asusun lamanin da ke Abu Dhabi na wani rukunin ƙasashen Larabawa mai membobi 22 zai biya kudin shirin na dala biliyan 1 daga shekarar 2022 zuwa 2025. An kulle yarjejeniyar bunƙasa tattalin arzikin ne da nufin taimakawa gwamnatin Yemen wajen ƙarfafa hanyoyin samun kuɗi ta hanyar wasu sauye-sauye a fannin tattalin arziki, a cewar kamfanin dillancin labaran SABA. Yakin basasar ƙasar Yemen da zai shiga shekara 8 ya durƙusar da tattalin arzikin ƙasar tare da jefa rabin al'ummar ƙasar cikin yanayin yunwa. Fiye da mutane 150,000 aka kashe a rikicin, ciki har da farar hula fiye da 14,500. Kusan farashin abinci ya ƙaru da kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Galibi saboda yakin da ake yi a Ukraine wanda ya katsa hanyar shigo da alkama a ƙasar daga gabashin Turai. Shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni ya tsawaita dokar takaita zirga-zirga da aka sanya a wasu gundumomi biyu da cutar Ebola ta fi kamari a ƙasar da kwanaki 21. Ya kuma ce matakin da gwamnatinsa ta dauka akan dakile bazuwar cutar na samun nasara. Za a takaita shiga da fita yankunan Mubende da Kasanda da ke tsakiyar ƙasar Uganda har zuwa ranar 17 ga watan Disamba. Abinda fadar shugaban ƙasar ta faɗa kenan da yammacin ranar Asabar. Da farko dai kwanaki 21 aka sanya a ranar 15 ga watan Oktoba, sannan ranar 5 ga watan Nuwamba aka ƙara tsawaita dokar da kwanaki 21. An dauki matakin ne don ƙara samun nasara wajen shawo kan cutar Ebola da kuma kare sauran sassan ƙasar daga haɗarin kamuwa da cutar, a cewar Museveni. Ƙoƙarin gwamnati na yaƙi da cutar Ebola na samun nasara a gundumomi biyu, yayin da yanzu kusan makonni biyu kenan ba a samu wani da ya kamu da cutar ba, a cewar shugaban.
A gaida Maryam ne ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla yanzu kuma bari mu sake wayewayen rahotannin mu. An kasa cimma matsaya tsakanin gwamnatin jihar Abia da kungiyar likitoci akan tarin basussuka albashi wanda likitocin ke bin gwamnati. Lamarin ya sa kungiyar ta ce tana kan bakanta na wa'adin kwanaki 21 da ta baiwa gwamnati na jihar Abia mambobinta ko kuma su tsunduma cikin yajin aiki. Alfonso Sokore Guhina da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Gwamnatin jihar Abia da likitoci masu aiki a ƙarƙashin ta sun kasa cimma matsaya kan basussukan albashin da likitocin ke binta bayan zantawar da bangarorin biyu suka yi. Wannan na zuwa ne a yayin da wa'adi na tsawon kwana 21 da kungiyar likitoci ta Najeriya reshen jihar Abia ta baiwa gwamnatin akan batun na ci gaba da tafiya. A cewar Dr. Isaiah Abali, shugaban kungiyar likitoci a jihar, mun samu zantawa da gwamnatin jihar kuma bayan muka tattauna da gwamnan sai ya tura mu zuwa wurin kwamishinan kiwon lafiya da wasu manyan ma'aikatan gwamnati. Da muka kasa cimma matsaya da su sai muka buƙace su su koma ga gwamna su tambayo basussukan wata nawa ne zai biya. Daga bisani gwamna ya ce iya abinda zai biya shine basussukan wata biyu a wannan Nuwamba da kuma basussukan wata biyu a Disamba, kuma bayan wannan sai a sake wani zama. Amma san ba mu yarda da hakan ba, kuma har yanzu wa'adin da muka basu na nan. A ranar 17 ga wannan watan Nuwamba ne kungiyar likitoci ta baiwa gwamnatin jihar Abia wa'adin tsawon mako uku. Ta biya likitoci ba su sukan albashi na tsawon wata 24 da suke binta ko kuma su tsunduma yajin aiki. Sai dai wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum Mr. Mike Okando na ganin ba lalle bane wannan wa'adin da likitoci suka bada yayi tasiri. Yace suna iya daukar kowane mataki a matsayin kungiya, amma na san cewa zai yi matakar wuya su samu biyan bukata. Kawai suna yi ne don su sa gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe da wannan rahoton. A fagen gasar cin kofin duniya da ake yi a kasar Qatar kuwa, a yau ne ake karambata tsakanin Amurka da Iran waɗanda suke zama abokan hamayya a siyasance. Takarar da ko kuma kara wadda ake ganin zai dauki hankalin duniya a yau kenan. A gefe ɗaya kuma kasar Ghana za ta fafata da Koriya ta Kudu a wasa na biyu a rukunin H. Wasu 'yan Ghana mazauna birnin New York a nan Amurka sun bayyana ra'ayoyinsu game da waɗannan wasannin biyu.
Sunana dai ana ce min Shehani Dambaki, amma mutanen amsani da Alhaji Black a nan New York nake da zama. To, wasanmu dai da South Korea insha Allah ina ganin kamar za mu nasara, saboda coach mu din nan mistake da yayi ina jin ba zai sake yin shi ba. Fitale dai Ayu da Kudus nan ina ganin kamar ba zai faru ba, saboda mutane da dama sun yi zance akan wannan magana. Shi sa ina ganin kamar zai gyara mistake shi. Kuma na gani akan Facebook ana zance kan wannan wanda yake ba ma mutanen Ghana ba. Dawarwacin fanatin da aka karbi da irin wasan da yaran suka yi. Shi sa a gurguje da ina ganin kamar insha Allah Allah ya sa kuma ɗan wasan mu suna da kyau.
To ya kake ganin wasan kuma da za a yi tsakanin America da Iran?
Tsakanin America da Iran dai wannan dai ina jin ai wuta wuta za a yi, saboda makiya ne da su suka. Don su yau su Iran dai ina jin su suka ci America ina jin ba holiday ba, ina jin komai an yi a garin. Komai an yi a garin.
Sunana Alex Faru. Wasan ne ya karfi amma America sun ci Iran 1-0. Abin ne zan ce maka, America sun ci Iran 1-0 saboda America ba za su yarda Iran su ci su ba. Mutum da sun buga draw da su da Britain, haka Britain na da karfi, sai sa Iran ba su yi America. America sun ci su. Wasan ya yi karfi an yi na mutuwa-mutuwa amma Iran sun tashi da bashi.
To a matsayinka na dan Ghana, ya kake gadin wasan Ghana da South Korea zai kasance?
Wasan Ghana da South Korea sai an Ghana sun kai sake South Korea sun ci su, amma suka maza zai South Korea wani su ma.
Sunana Muhammad Ibrahim Lawa, mai lakami BA a cikin America, New York City, Bronx. Gaskiya golin yau da za a buga Ghana da South Korea, to inda players in Ghana kowa ya fit da zuciyar shi buga ball bar girman kai cikin don in an buga ball irin tournament aka ana ni teamwork kaga ni da yake yawancin su wayan sun su suna buga ball outside ke sa me shi na ganin natural to in sun sadakar da ransu san kaman Ghana ake bugawa zuciya guda ba wani ina buga nan ina ganin yau insha Allah ina ganin zamu mu ci South Korea 2-1.
To sunana Alhaji Sidi daga New York. Wasan da Ghana za ta yi yau, to ina jin Allah yadda za ta yi nasara kan wannan wasan. Yau din nan ina ji Ghana ba za ta ci ba, saboda wasan ta kenan na karshe zan ba ta ci ba, shi dai ta gaggama kawai yadda za a yi lasuna ci ma koya kai ta koma gida.
Mazauna birnin New York kenan suke bayyana ra'ayinsu akan wasanni guda biyu da za a yi a yau. Kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkamu da shirin ciki da gaskiya da kanka abubuwan da suka faru da korafin jama'a na zargin aikata ba daidai ba don bin kadu a tabbatar da adalci. A yau za mu duba korafin wasu magada da kudaden gadin su kimanin naira miliyan 50 suka makale a hannun wasu mutane da ake bi bashi a jihar Kebbi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Alhashi Gumel. A yau shirin zai sauka a jihar Kebbi, inda biyo bayan rasuwar Alhaji Sodangi Gaski, iyalansa kifafukar ganin sun karɓo wasu kuɗi kimanin naira miliyan 50 daga hannun wasu mutane biyu abokan kasuwancin sa a garin Kwantagore na jihar Neja. Daya daga cikin matan marigayin mai suna Hajiya Fatima Gaski ta ce mutane biyu da marigayin ke bi bashin sun hada da Alhaji Shamuilu Muhammad mai naira miliyan 21 sai kuma ɗayan mai suna Usman Malami wanda ake bi sama da naira miliyan 24.
Suna na Fatima Muhammad Saurangi yan gaske. Na zo ne domin neman taimako gare ku saboda mai gida na Allah ya mishi rasuwa shekara biyu. To akwai wa'anda yake bi bashi nan cikin garin Kwantagora, akwai Shamuilu.
Shi mai gidan nake mai suna.
Sunan shi Alhaji Muhammad Saurangi yan gaske.
Wato kina nufin yana bin wasu bashi a nan Kwantagora ta jihar Neja kenan.
Eh yana bin su. Yana bin Shamuilu bashi. Tun yana dai da rayuwar shi.
Shi Shamuilu menene shi? Abokin mijin naki ne koko dai?
A dan kasuwa dai ne nan Kwantagora, aje wajen shi Alhaji an shi bashin fulawa gare shi. To daga nan tun kamin ma rashin lafiyar dai kudin ba su fita ba, yana ta fama har yazo.
Kaman kudin nawa ne?
To kudin naira miliyan 25 ne, amma daga karshe da ana ta aikowa kudin suka da naira miliyan 21. To bayan ya rasu mun yi kokarin dai abubuwan nan su fita gare shi, abun ya gagara. To har karar shi an yi nan cikin garin Yawure, amma ba kotu akai karar shi ba, ga sun filitas ne akai karar shi.
Wato jami'an tsaron farin ka civil defense?
Eh su suka yi a gangan shi aka kira shi. To akwai wani amini na Alhaji nan cikin Yawure wanda ake cewa Alhaji Umar Tambuwal, sai yaran suka dauki magana sai aka kai ta can gidan shi. Da aka kai ta gidan shi sai shi Alhaji Umarin sai ya ce ma Shamuilu ya diban mashi duk wata ko wata biyu ya kawo 300.
Wato zamani na sulhu kenan.
To zamani sulhu kamar yadda suka yi, mu ba da mu suka yi ba, wasu wasun su dai da yara suka yi. To tun daga dai ma ina ga so guda da aka ce ya ba da 300 cikin miliyan 21, ba wani bayani. Daga karshe mu ko mun so ma ai muna biya mu samu hakokin yaran da Alhaji ya bari, ba mu da babba wanda ya muna tsayi.
Yanzu ina so tun yaushe wannan abu ya faru?
Yanzu rasu Alhaji shekara biyu ke ga.
Kuma tun yaushe kuka yi wannan zama da shi Shamuilu?
To bayan rasuwar Alhaji ina ganin kamar bayan wata ɗaya dai da rasuwar shi Alhajin dai da aka gama duk dan zamantakewar da ake na dan haɗe-haɗen basu suka, sai aka ce to ga masu mayan basu suka a zo gare su. To tun sadda dai ya je din mu ba mu ƙara sanin komai ba, saboda manyan ɗiyan da ke gare mu gaskiya ba mu muka haihe su ba, su ne ke ta wani munakisa ga hanyoyin ansa dukiyar da shi marigayi ya bari.
Yanzu ke yayanki nawa da shi marigayi?
Ni ɗiyana shidda, uku mata uku maza. To
ku nawa ne mata ya bari?
Mu uku ya bari.
Matan aure da
auren shi mu uku ya bari, ya bar ɗiya 41, mu haka ya bar mu.
To yanzu shi wannan Shamuilu shi kadai ne shi mijin naku yake bin bashi a nan Neja ko akwai wani?
A'a, akwai wani wanda kwanakin nan ana ce mishi Malami Usman Malami da aka yi kinafin din shi, shi ma akwai miliyan 24,559 dake hannun shi. To shi ma mun bi har an sa ƙara ranar da aka zo a kawo mai sammaci aka ce an kinafa din shi. To tun ma kayan haka nan akwai zaman da aka zo nan da shi dun yayi ƙarar yaron mu guda da yace yaron ya kira shi ya zage shi akan ya ci amanan marayu ya tawaye hakkin su bai ba su hakkin su ba, sai yace yayi ƙara a zo sai an bar shi diyar ƙarar shi miliyan 17. To ana nan dai aka kuma hita batun ma kwata-kwata komi sai ya kwanta.
Karan a kotu ne
ko? Eh kotun nan garin gani yayi.
Nan kwanta.
Kuma ta binta.
Nan kwanta.
Eh nan kwanta gora. To su mutanen gidan mu ma da ɗiyan da ita abokin zamana su biyu sun zo, ni ga lokacin gaskiya ban zo ba. Sun zo suka saurare shi, bayan wannan babu wani abu da aka komai muna. To yanzu mu washi nashi maganan hina kotu.
Hajiya Fatima Gaske kenan. Shi kuma ɗaya daga cikin wanda Hajiya Fatima ta ce kuɗaɗen sun makale a hannunsa, Alhaji Shamuilu Muhammad ya ce tabbas ya san da wannan magana. Ya shaida wannan fili na ciki da gaskiya cewa yau da gobe ce ta yi halinta, da yanzu haka ma ya haifar masa da yin gudun hijira saboda wannan matsala, kamar yadda ya ƙara bayani da bakinsa.
Wurin gare da kamar zai sai masa bayani hakan ne gaskiya. To amma dama kuɗin ai suna da yawa, domin kuɗin na gisa za su kai miliyan 41. To kuma tun lokacin yana raye da dai gwargwado dai an bubbuga na rarrage mashi kuɗaɗen. To daga baya ina ga daga na cikin gari dai ka san halin mu na ɗan kasuwa. To aka samu dai wanda zai mashi abin ga dai shi ne ya taso ƙarshe mawakin ana jin muna tafiya abin a hankali, ya taso da abubuwa daban-daban wanda cin mutunci dai sai da ya shigo a ce ina zaune aka zo aka mashi ciya mana kasuwa magana Alhaji Ali bayan an zo an yi magana ni ban ma sani wa aka tayin baba aka mashi magana aka zo kai LCD sai aka ciro civil defense daga wuri
Cankebi kenan
wanda Cankebi wanda aka yi abin da bai kamata a ce an yi mana kasuwa shi ba ina da cikin labari an ce an zo an kama mahaifi civil defense sun zo sun kama mahaifi na sun ce da shi na zo na gaya ma ciya mana local gamman za na muyi magana da dan Usman wanda ma na yi tunanin za su za a yi magana ne don wasu mai ce in je in same su wani je in same su ƙarshe shi Alhaji shi ya sa ciyawan na kasuwa ya sai da gidana cikin gari
ciyawan Alhaji kenan
shi Alhaji Margayi
shi Alhaji Sodangi kenan
shi Alhaji Sodangi ya sa ciyawan na kasuwa sai da gidana cikin gari
shi ciyawan na ɗan kasuwa na Kwantagora Alhaji Ali kenan
Kwantagora Alhaji Ali don hawa ba
na'am na gane
shi yan Alhaji ya sama yi magana aka je aka sai da gida bayan haka aka zo aka shi mota to duk wani abu wanda ka sani nake da shi wallahi saboda lokacin hankalin babanmu ya tashi sai da aka sa aka sai da aka ba mu cikin ɗan kuɗi kasance cewa babu wani abu wanda yake cewa ga ina juya wanda naira ɗaya take shigowa
na'am ta amma
irin hakan
na ce ina fahimce ka kaman harkar kasuwanci ce ta hada ka da shi ba wai kuɗi ne ya baka ba kenan shi Margari
harkar kasuwanci ne har an yi to hakan da ya biyo to shine mutane suka ringa tasowa tunda ba da shi kadai nake kasuwanci ko anan yawura ko nake kasuwanci da su anan Kwantagora ko nake kasuwanci da su ganin haka an ce ana jin shan wili bashi har an sai da gidan shi an ashin wutan shi to kowa ya taso magana an bashi kudin shi to lokacin duk abin da ke nan shi kuma ya riga ya karwa to haka muka ta shari'a dai da mutane to muna nan dille aka aje in na samu wani abu in dinga bayarwa azu Allah ya taimake na samu mota yanzu ina jan mota in na samu wani abu ina bayarwa har Allah ya sa shi Alhaji ya zo bayan ya rasu sai yayin shi Alhaji ya kira ni ya ce to yanzu mu zauna muka zauna ya za a yi magana inda ake bi a nauni suka rage aka zo a gani ne 21 to da yara in yanzu gari yan sun ce musu to wallahi yanzu ga dai wanda wani hali wanda wata hanya da kuɗi suke shigo ya ce a'a ba a yin haka ne in bi samu in bi buga nawa zan baya kowane wata ne zan bayar kowata biyu in sai sun ga ba 200,000 ya ce 100,000 ya yi kaɗan to aka buga dai aka aje duk wata biyu zan bayar 200,000 to still na zo dai ina jin motar ina tura masu kuɗin sai aka samu aka ji kasan tsoho ɗin aka ce kana zan tsoho mota al'amuran sai hankali ga ƙarshen wata ya yi ga shi bayan da kuɗin ga shi akwai alƙawalin da muka yi da shi wanga da tijin sannan shi kuma ɗan Alhajin guda ana ce mashi Masaudi ya sa wuta kan abu to a ƙarshe dai tsakanin da Allah sai da na sai da motar na wannan sai da ita 300,000 an sai da ita 350,000 shi ne na tashi na je na kai musu 200,000 na kai musu 200,000 na cikin gari na rage bashi na 100,000 to shi ne 50,000 ne na san na sai abinci da sauransu sai na bari gida tun dawo matana tana gida already sai na kama kaina na gida.
Na'am to za ta san wili ita wannan mata da ta yi wannan bayani tun da kai ma ka tabbata gaskiya ne akwai wannan abu yanzu menene ne to za ka ce masu.
Eh to a wannan zan gaya musu shi ne tsakani da Allah ina da niyyar biyan kuɗin ba ma nasu kaɗai ba tun da akwai mutane na cikin gari wanda suke bi na kuɗi irin su Alhaji Yusuf shi ma kan kansa yana bina miliyan 6 akwai wasu na cikin yawon wanda suke bi na kuɗi wanda ba su ba to shi ya sa na bar gida ɗin saboda in je in nema kuma Allah ya bani zan je in biya su.
Ɗaya mutumin mai suna Usman Malamu kuwa da ake bi sama da naira miliyan 24 wannan fili ya zanta da lauyan da ke kare shi a kotu kan wannan bashi wanda kuma ya tabbatar da batun. Saboda ƙarancin lokaci abinda za mu iya kawo muku kenan a yau sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. A madadin abokin aikina Mustapha Nasiru Batsari daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashim Gumel ke cewa kuma kasance lafiya.
Kuma jalla a gaida Sarfil Hashim Gumel to jama sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri ƙarancin lokaci ba zai ba mu daman kawo muku labarai a takaice ba. Don haka zai zuwa an jima kidan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yakubu Makiyori ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai mun haɗu a shirinmu na hantsi. Assalamu alaikum.